Ai, daga cikin gida na fara aiki, na fara daukan ma'aikata da masu kiso a wurina. In suka zo suna yin kiso, sai su ce mun ai su sun yi kiso, sun ce to ku zo mu yi, na koya musu, su koya mun. Haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida. Kafin baro cikin gida, na dawo cikin shago, ina da ma'aikatan da suka sun kai guda biyar. Yanzu na da ma'aikatan da suka 25.
Kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na farko a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. ‘Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na Kallabi, shiri ɗaya tilo da yake ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ta mako wata mace ce ‘yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana’ar da ‘yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji kowace ce da inda take sana’ar da kuma irin sana’ar da take yi. Za mu kuma nazarci yadda aka shekara a Najeriya da kuma inda mata ke so gwamnatin ƙasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hira da kallabinmu ta mako, wata mace ‘yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana’ar da ‘yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da hira da shirin ya yi da waɗansu mata a Najeriya da suka haɗa da Jamila Hamisu, wata malamar makaranta, da Jamila mai iyali, matar wani mai unguwa, sai kuma uwar gida uwar ‘ya’ya Abida Sani, waɗanda suka bayyana yanayin da al'umma ta shekara a Najeriya da kuma inda suke so gwamnatin ƙasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa.
Komai kowa in yanzu ya ce gwamnati, ita ko gwamnati sha kundumci, ko ba haka ba, idan mata ce za ta taɓa ba lalle bane taɓa. Ni dai abin da nake shawara wa gwamnati, a taimaka. Gwamnatin nan fa ta san mutanenta, ta san adadin youth, in aka wace a bada statistics waɗanda ba su da aiki, waɗanda suke makaranta. Ai, muna gani a Turai ana yi, in dai an haife ka kana ɗan allowance ɗin nan, me ye amfanin BBN ɗin nan da aka sa aka yi? Duk saboda a tabbatar mu nawa ne.
Amma ai, kuna ganin cewar Najeriya ci gabanta bai kai ga ƙasashen da aka ci gaba ba. Komi idan irin abubuwa haka, ana samun ɗan tasgaro, ana samun ɗan.
Ai, saboda ba su bi yanda ya kamata ba. Idan yanzu na barin baki misali, gwamnati idan ta so za ta san kusufa gidan kowa. Misali polio nan da ake yi, akwai yanda za a yi a shiga kowane gida a yi musu immunization ɗin nan, ko ba haka ba? A duba, to me yasa idan alherin ya zo ba su fita nan ba su raba da?
To amma na ji farko da kuke da kuwa fara magana, kun ce tashin farashin mai da sauransu, ta ina kuke tunanin?
To abin da muke expecting, muke nema daga wajen gwamnati shine kamar yadda gwamnati ta ce an cire tallafin nan saboda a taimaka mana. To fa mu ba mu ga taimakon ba, tallafi dai an cire, sai muka ga wahalar da muke ciki a da ta ninke san da ake fara tallafin mu, a mai da tallafin ma, tunda waɗanda ma ake tunanin suna cin kuɗi ba mu ga hukuncin da aka yi musu ba, kuɗin da aka wato a wajen su ba mu ga me aka yi wa mutum, me aka yi wa talaka ba. To mai amfani talakan nan dai shine dai akan wahala, talakan nan dai shine akan wahala. To ko a janye wannan a ci gaba da ba da tallafin nan, mu samu sassauci, saboda babu sassauci a lamarin. Lokacin shugaban ƙasa da ya wuce wancan zamanin, an yi kuka wayyo, to wayyan ma sai ta dame wacce ake yin ta yanzu. dan Allah muna fata wannan
sabon yanya ziyafi na daki
aiwa ba za ma ba hadi ba hadi
ga Abida tana ba hadi
ba hadi ma
kuma zai hada kuma zai hada idan da a zamanin shugaban kasan da ya huce zaki ji an ce kwana shinkafa ya kai 800 muna tagumi ya kai 1000 to yanzu ya kai naira 2000 har da 500 kwanan shinkafa wai shinkafa ta gida wai ta gida mafi kankantar kudi ita naje kasuwa naje an ce min naira 2000 wai da 300 abin ya ban mamaki nace ta gida fa aka ce min i nace ba fa yar gwamnati ba aka ce min i nace to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace ina kuma ga ta waje aka ce to yanzu dai ita ce last kuma shinkafan ma abin da zai baki mamaki ba wai irin mai kyau din nan ba wannan irin mai baki da ja din nan a hada a takude kai
to na ji kina cewa gara lokacin corona
wala gara lokacin corona ba yunwa kowa ya sani a kasar nan abinci enough a gida zaki ciki koshi amma yanzu abincin ma nan daya ba albarka kin fitar da kudin ki wala ba albarka kina ci yanzu sai yunwa da kin ci abinci sai yunwa komai tsada komai tsada
kuma yan kasuwa ya kamata duk da cewa abu yanda suke zancen cewa mai yanda suke siyo kuma ba sa kansu adalci mutum ya siyo kai a farashi kaza in ya tashi zai ce ai in na tashi sai bazan mai da kudi na ba amma riba haka ka siyo shi ba to dan Allah da yan kasuwa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah saboda idan Allah ya tashi kama su ba zai musu da dadi ba ya kamata su ma su ji tsoron Allah wallahi talaka na cikin wahala talaka ne wanda yake iya samu abinci da zai ci safar rana da shi ne fa mai kuɗi yanzu amma da yawa babu yanda za a yi kiga almajirai sun yawa babu ba yaro ga ajen tuke idan aka rinki miki san ajen tuke ba ai akwai la a wani sabon samfari da yazo shine ajen tuke mutun ya danna miki text ce dan Allah taimaka mu ajen tuke to idan kika rinka wannan ajen tuke din nan ai sai salar jama ya kare akan ajen tuke
to naji duk batun da kuka yi akan abinci ne muku taba zancen lafiya ba ku taba an yi taba zancen ilimi
wai ai shine ake cewa ana ta kaiwa yake ta kaya to lafiya dai yanzu kusan kowa dai yafi damuwa da abinci kin san in aka ci aka koshi wata ran to sai kiga cututtukan ma ba su cika tashi ba amma dai su ma lafiyar dai ana nan dai ana ta fama
ba mun an koma gargajiya
ya kike yanzu na yi
an koma gargajiya
ba a yanzu ma ana zuwa asibiti yawanci gaskiya inda ake tsuka aishashiya ba ƙarya na gani zahiri ma magani yayi tsada sannan kuma abin da zake transfer yanzu mota tayi tsada dan zake je asibitin Batalano zake kace 250 wani zai ce miki a daidaita sawu dano zaki je 150
kenan an goma ce a sha
sannan zaki sannan magani in ya kama na 1000 no zaki siya to kin dawo mata cikin ki kike ga yunwa komai tsada
to wallahi ai yau awaki zantan magani ai zan koma gargajiya jike yake
gargajiya dan yanzu zaki ga mutun da ganyayyakin bishiya ya tsinko na wata ai mallam wane ne yace magani kaza da kaza in aka hada shi yana maganin cuta kaza to yanzu an koma duk irin wannan saboda su ga sunan na Allah ne amma dai na Bature kam yayi tsada
ta akalma dai mallama Abida a shekara ta 2024 wanda bangare kike san a taba
bangaren da nake so a taba shine bangaren tattalin arziki yanda tsadar rayuwa ta yi muna fatan Allah ya sa ta sauka Allah ya sa yanda aka yi a 2023 har kar Allah ya maimaita mana shi a 2024 Allah ya kawo mana sauki da sassauci su ma kuma shugabannin mu su dube mu san cewar haƙƙin mu yana kansu Allah zai tambaye su akan haƙƙin mu da suka karba su suka ce za su iya to su yi kokari su ga cewa sun yi iya bakin kokarin su saboda wannan din yayi mu yazo musu da sauki
to malama Jamila
ni da harkan mai ina tunanin idan aka duba bangaren nan na oil sector aka yi gyara to fa za mu samu sassauci wala Allah a sauki a gyara a rage mana kudin mai wala Allah su suka san dabarar da za su amma a duba sector din nan sosai saboda sector din yana affecting komai
ke kuma fa
to fata na ni dai yanda aka ce talaka zai ji dadi a kasar nan wannan sabuwar gwamnati da ta hau dan Allah dan Annabi su duba Allah su sa mu shiga wannan sabuwar shekara a sa'a duk wani wahalalu mai ne duk abin da za a yi wa talaka a kasar nan abinci ne in dai abinci ya wadata komai a kasa zai yi sauki ba abin da zai yi tsadar rayuwa
za a samu tarbiya
da komai sai da income komai sai da kuɗi rayuwa za ta tafi tarbiya ma sai da kuɗi
hada tarbiya
wallahi komai sai da kuɗi tarbiya yanzu zaki yi ta yanzu zaki yi wa danki kin tashi ba shi da abin da zaki sarrafa a gida ba ki da kuɗi ya zaki makaranta danki zai tafi dole sai da kuɗi in ba kuɗi haka zai da kina kalansa sai dai ita zama yanzu akwai wasu ina ga
tun watan tam din tun ma watan ga shekara ta to wala hanzu suna gida saboda bayan da zasu ta kuti ake ba kudi.
To madalla kamar yadda muka faɗa kallabin mu ta mako wata mace ce a arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako.
Sunana Linda Umaru ni daga Biliri ne Gombe State Najeriya. Ina nan a California, Southern California a Irvine ina da kasuwanci guda biyu da Allah ya bani a ƙasar nan Amurka. So muna da kasuwancin sai da attachment da yin kiso sannan kuma muna da kasuwancin sai da abincin yan Najeriya.
To ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka neme ki domin shiga wannan shiri na kallabi shine domin naga waɗannan sana'o'i naki sun kahu sosai a nan California nan kasancewa ma galibi shagunan da ake sayar da kayayyaki da suka jibinci kitso a nan akan samu ɗan China ne suke da waɗannan shaguna ko ina kika je a Amurka. Yaya ne aka yi kika fara wannan sana'a?
Mun fara dai da harkan kiso. Na fara kiso daga cikin gida da mutum ɗaya ya zai zamanto mutane da yawa suka fara neman taimakon a sama musu kiso. So daga nan ne daga yin kiso muka zo muka buɗe shago muka fara sai da attachment da su mai ɗin kiso. So daga nan kuma Allah ya taimake mu sai muka zo muka sake bude sai da abinci irin na Najeriya. Saboda lokacin da nake cikin gida mutane suna zuwa suna kiso suna dan cin abinci a cikin gida na da na fito na bar cikin gida sai zamana suna tambaya na. So sai na duba nace to lalle akwai bukatan abinci a nan wurin na gida. Sai muka fara dafa abinci muna sayarwa cikin moto. Muna kiran shi food truck a nan America.
To a nan lokacin da kika fara zuwa na san cewa farkon zuwan ki America kina aikin banki ne, menene yasa kika bar aikin banki kika koma wannan sana'a a cikin gida ta yin kitso musamman?
Da na fara aiki a banki na zo na yi ciki yarinya na mai shekara 15 yanzu haka. Sai zamana yana da wahalan reno kuɗin kai yaro zuwa wurin reno yana da wahala nan wurin. Sai na fara zama a gida na zuwa aiki a banki rana ɗaya a sati. Daga baya sai na samu ta hanyar wasa kamar da wasa muke fane kiso ma yariya da ta je makaranta sai zamana mutane suka fara tambaya da waye mata kiso. So sai mutane suka fara tambaya so wannan ya bada suna na ma wannan wannan ya bada suna ma wannan har ya kai ga mutane suka fara yin yawa sai na ga kai kison nan yana bani biyan bukatar modern ya fiye da aikin da nake a banki. So daga haka ne sai na ga akwai bukatan kiso a anguwanmu din sannan mutane daga nesa ma suka fara zuwa. So sai zamana na ga alamu akwai kasuwanci a cikin yin kiso sai muka fara sai da attachment muna sai da man gashi da sauran kayan kiso duka.
To kuna waɗannan kayan kitson da kuke zuwa kuna da kuke sayar wannan kuna sayo su daga Najeriya ne ko kuma daga ina ne kuke sayo su da mutane da su ba za su je su siyo kai tsaye ba daga wata ƙasa kuke sayo su ne ko da a kasuwa a nan Amurka kuke saya?
A nan Amurka muke saya a nan California daga Los Angeles the point of entry inda
ake
kawo suna da warehouses ana kawo daga China suna ajiyewa nan mu kuma muna saya daga wurin su muna sayarwa mutane.
Kuna saya daga wurin waɗanda suka kawo kai tsaye?
Yes, haka.
To wani ci gaba zaki iya cewa kin samu ta wannan sana'a kuma waɗanne kalubale zaki ce kin fuskanta? Wace kalubale zaki ce kin fuskanta?
Yadda kasuwancin ya fara da tun da ni dama ba kiso ne iya ba da na zo daga gida.
A nan kika koyi kiɗan?
A nan na koya ɗan kaɗan da na zo da shi sai dai na yi shi sai na ga mutane suna son shi. Abin ya ban mamaki sosai. So sai zamana ba yawancin abubuwan da suke bukata na iya ba sai na zamanto na fara koyo da kaina. So in ka tambaye ni maka wani abun ban yi yau ba sai ce maka ka bani lokaci sai in zauna in bi cikin internet in shiga cikin su YouTube in dubi yadda aka yi sai in yi shi na yi ta yin kuskure da yawa kam amma da kuskuren da nake din Allah sai sa mutane suna jin daɗin shi da hankali har na zauna a can wurin da samu gerage abubuwan da nake.
To wannan shago da kika bude na yin kitso din nan a nan California sai ka samu lasisi ne ko kuma zaka kama shago ne kawai ka ci gaba da sana'a ya ake?
To ni da na fara bincike abu a America kam yana da kyau ka yi bincike. Mutane da yawa ba sa bincike, in baka yi bincike ba ka san mene biyan bukatun da ya kamata zaka samu ba. Na je office ne na tambaya na ce ni kan ina son lasisi inda zan bude shago. Sai suka ce mun to zan nemi ga takardun da zan yi. Mai sauki na yi takardun. So na zo na kira company na fara ga amsa kan cewa ni fa ina da takardun da zan sai kaya a wurin ku. Sai suka tambaye ni duk tambayan da suka tambaye ni duk takardun da suka tambaye ni nake da shi na duka na ba su. Sai suka bude mu account sai na fara sayan gashi daga wurin su. So sa'a na shine already ina da kasuwancin ya riga ya kama kasa mutane suna da bukatan su attachment din. To maimakon suna zuwa shagunan da suke zuwa suna saya sai suka fara saya daga wurin mu don mun san irin gashin da muke amfani da shi suman da muke da shi da yana attachment da muke amfani da shi na yin kyau akan mutum. So sai zamanin mutane suka bada gaskiya kan cewa mu da muke musu kiso mun san abin da ya kamata zai taimake su.
To kina da ma'aikata ne ko kuma ke kadai kike yi?
Ai daga cikin gida na fara aiki na fara daukan ma'aikata daga masu zuwa ai masu kiso aurena. In suka zo suna yin kiso sai su ce mun ai su sun yi kiso san ce musu to ku zo mu yi. Na koya musu su koya mun haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida kafin baro cikin gida na dawo cikin shago. Ina da ma'aikatan da sun kai guda biyar.
Ashe ke ma za a kirgaci cikin waɗanda suke da ma'aikatan da suke taimaka ma hukuma ke na Amurka.
Lallai kam da muka zo muka bude shago da farko ba mu kai shekara biyu ba shago da muka bude bai da girma sosai. Is 1,950 square feet. Amma da muka fara aiki ba mu kai shekara biyu ba daga wurin sai muka dawo cikin babban shagon da muke da shi da ya kai yanzu mun yi shekara takwas a nan wurin yanzu muna da wurin da yake da 3,500 a girman shi. So da zan shigo muka fara yasa a karamin shago din ina da ma'aikatan da sun kai guda 10. Amma kafin nan mu dawo nan da muke yanzu haka kuma mun sake budawa yanzu mun kai kaman kafan wurin ya zama kaman ya kai kaman 5,000 square feet yanzu haka. Yanzu na da ma'aikatan da sun kai 25.
Lalle daga dukansu 'yan Najeriya ne ko kuma daga kasashe daban-daban na Afirka?
Daga kasashe daban-daban da 'yan Amerika masu namun aiki.
To wace kalubale za ki ce kin fuskanta a wannan sana'a?
Gaskiya lokacin da na fara kara su attachment masu sai da attachment companies in ka kira su don ba su saba da murya irin namu ba. Sai suna baka wayansu information da kaman ba za su bude maka accountin ba. Because yawancin mu ba su sha ganin bakakin mutane ko kuma immigrant da suka zo daga wani kasa suna da irin wannan shago din ba. To wayene ya ban da dan ban damuwa amma tunda kana da kudi a hannunka in suka tambaye ka kana da 2,500 ko 10,000 suka ce musu eh kana da shi. Kamar kisa suna neman kudi sai su ce maka to za a bude maka account din. So a lokacin ya zamanto mutane suna zuwa in suka zo suka yi kiso because suna mana kallon cewa mu din nan kaman muna da tsoron Allah a jikinmu. Sai ya zamanto wani lokacin sai su raina kison da muka musu don suna so su samu wani biyan bukata daga cikin abu da muke. Sai ya zamanto in muka yi wa mutane kiso sai su dawo gobe su ce mana ai kison da ya kyau ba su ba sa so. Ni kuma lokacin ina jin abun kaman to mai yawa abin da suke a garin nan kenan wasu an san da kuɗin su mu ba su. Amma daga nan muka gane akan cewa mutane nan suna neman su cuce mu ne. Sannan ma'aikatan da kake aiki da su kuma suna koyon aiki yau kana zaman koyi da mutane ko mutanen da ba su America akwai ayyuka. Suna gama wannan kana gama koyi da mutum suka ga mutum ya barka ya ce da zai bude nashi.
Haka.
To wayena abubuwan da mutum ya samu kine zaman to zan ce amma overall da baki da gaskiya zan ce 100% it's a good business.
Allah shi ke yi.
da Umaru kallabin shirin a wannan makon, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin Albishir da Linda ke tafa da shi ga mata masu sha'awar fara kananan sana'o'i a Najeriya. Ke ma uwar gida, za ki iya shiga wannan shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata. Kada ki bari a barki baya, domin hannu daya baya daukar jinka. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako, Linda Umaru, sai kuma wakilin Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, alheri ke muku, fata alheri.